This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rarri, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. Kuma tare muke da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya musanta zargin cewa hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Amurka USAID tana taimakawa kungiyar Boko Haram. Idan mun bude layukan mu na tarho kuma muna son ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan shirin tallafi na kungiyoyin da hukumomin kasashen waje suke bayarwa a kasashen ku. Lambar ita ce 2-0-2-9-0-6-5-0, amma sai an fara saka alamar tarawa da ɗaya. Amma kafin nan kuma sai mun kawo muku shirin yanayi da muhalli. Yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da China, wacce ta kasance ƙasa da shugaban na Amurka yake kokarin ganin ya saka mata kuɗaɗen haraji kan kayayyakin ta da ke shiga ƙasar. A shekarar 2020 Amurka ta amince da wata matsaya ta cinikayya da China, sai dai yayin wata ganawa da manema labarai, Trump ya ce akwai yiwuwar a sabunta wannan yarjejeniya. Da aka nemi jin ta bakin sa dangane da kalaman na shugaba Trump, ministan harkokin wajen China a yau Alhamis ya ce akwai buƙatar ƙasashen biyu su tafi da al'amuran cinikayya da ke tsakanin su cikin mutunci. Gawarwakin wasu Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a Gaza sun isa Isra'ila a yau Alhamis ƙarƙashin matsayar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ɗaruruwan mutane ne suka taru a birnin Khan Yunis da ke kudancin yankin Gaza, inda Hamas ta miƙa gawarwakin hudu a wasu baƙaƙen akwatuna ga ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross, wacce ita kuma ta tafi da su a wani ayarin motoci ta miƙawa dakarun Isra'ila. Lili Gano mazauniyar birnin Tel Aviv ce. Cikin harshen Hebrew ta ce, ina mai matukar bakin ciki, wannan abin bakin ciki ne, mun yi kewarsu, wannan bai dace ba. Daga cikin waɗanda aka miƙa gawarwakin nasu akwai Kafir Bibas, wanda jariri ne ɗan wata tara a lokacin da aka yi garkuwa da su, sai wansa Ariel Bibas mai shekaru hudu da mahaifiyarsu Shiri Bibas. Dubin dubatan mutane na zaune a duhu a birnin Odessa da ke kudancin Ukraine, sanadiyar har-haren sama da Rasha ta kaiwa cikin kwanakin da suka gabata. Gwamnan Odessa Oleg Kiper ya faɗa a shafin Telegram cewa ma'aikata sun dukufa danganin sun maido da wutar ta lantarki, inda har an yi nasarar samar da wutar ga mutum 40,000, yayin da wasu 49,000 ke ci gaba da zama a cikin duhu. Rasha ta ci gaba da kai har-hare a yau Alhamis a yankunan ƙasar ta Ukraine, ciki har da tsakiyar yankin Chakaski, inda hukumomi suka ce sun kakkaɓo jiragen Rasha da mara matuƙa guda 14. Wannan nan har-hare na faruwa ne yayin da Amurka ke ƙoƙarin shiga tsakani don ganin an kawo ƙarshen yakin, wanda ƙasashen biyu suka kwashe kusan shekaru uku suna yi.
We can make a deal with Russia to stop the killing of potentially additional millions of people.
Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake cewa za mu iya cimma matsaya da Rasha don a dakatar da kashe-kashen da ake yi. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin ƙasa da ke tafiya a kusa da wani gandun namun daji a yankin Habarana na ƙasar Sri Lanka ya kaɗe wani garken giwaye yayin da yake ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin. Babu dai wanda ya ji rauni a cikin jirgin, amma giwaye shida sun mutu, lamarin da ya sa hakan ya zama hatsari mafi muni da ya shafi namun daji a yankin. Wani fasinjan jirgin kenan yake kira ga gwamnati da ta ɗauki matakin kare aukuwar irin waɗannan haɗura a nan gaba. Kashe giwaye ko ji musu rauni babban laifi ne a ƙasar ta Sri Lanka da ke kudancin Asiya, wacce ke da yawan giwaye 7,000. Ana kallon giwa a matsayin muhimmiyar dabba a ƙasar saboda muhimmancinta a al'adun mabiya addinin Buda. Dabban ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga da aka walakabi da Dak Indonesia a biranen ƙasar ta Indonesia a yau Alhamis, da nuna fushi kan matakin da gwamnati ta ɗauka na rage kasafin kuɗin ƙasar da wasu tsare-tsaren gwamnatin shugaba Korobawo Subianto. Ɗaliban na ikirarin cewa sauye-sauyen za su iya kassara wasu ayyukan tallafi da makomar ƙasar. Sanye da bakaken kaya, dubban ɗalibai ɗauke da kwalaye a biranen Yogyakarta sun yi ta tattaki a tituna, inda suka yi ta rera waƙoƙin neman canji watanni huɗu bayan da shugaba Subianto ya tsare karagar mulki, wato bayan nasarar da ya samu a zaben da aka yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya musanta zargin cewa hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Amurka, wato USAID, tana taimakawa ayyukan kungiyar Boko Haram, a yayin da jakadan na Amurka a Najeriya ya jaddada kudirin Amurka na cigaba da goyon baya da tallafawa Najeriya. Jakadan ya kuma sha alwashin gudanar da bincike kan zarge-zargen da suka fito daga bakin wani dan majalisar dokokin Amurka a kwanan nan dangane da ayyukan hukumar ta USAID. Wakilin mu a Abuja, Hassan Maina Kaina, na dauke da karin bayani.
Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce na da wani ingantaccen tsari na sa ido don bin diddigi don tantance gaskiyar lamari. Shin ko tallafin da Amurka ke bayarwa na isa ga ainihin inda aka tsara isar da shi? Da take ƙarin gaske a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin X, Amurka ta yi Allah wadai da aikace-aikacen ƙungiyoyin Boko Haram da ma sauran ƙungiyoyin ta'addanci a Najeriya da kuma sauran ƙasashe da ke wannan yanki na Afirka. Tun a shekara ta 2013 ne sanarwar ta ce Amurka ta ayyana Boko Haram a matsayin ƙungiyar ta'addanci, tare da sanya mata jerin takunkumai iri-iri. In za a iya tunawa dai, a 'yan kwanakin nan ne wani ɗan majalisar Amurka ya yi zargin cewar wani kaso na kudaden hukumar raya kasashen Amurka, wato USAID, da ake aikowa Najeriya na tafiya ne wurin tallafawa kungiyar Boko Haram. To sai dai kuma, a cikin wani taro da ya halarta da gwamnonin Najeriya a daren jiya, jakadan Amurka a Najeriya ambasada Richard Mills ya ce ko da yake kawo yanzu babu wata kwakkwarar shaida da ke nuna cewar USAID na taimakawa Boko Haram, to amma duk da haka ofishin jakadancin Amurka a Najeriya tare da haɗin gwiwar mahukunta a Najeriya za su gudanar da cikakken binciken kuma da cewar babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya, General Yakubu Usman, shi ne abin da ya dace.
To muka tambayi kan wannan shi ne, su waɗannan 'yan ta'addan namu da ake zargin su da muka sani ba amfani suke ma Amerika ba a Najeriya ba, me ye amfanin su ga Amerika? In ma an ce Amerika tana taimaka musu, wani amfani za su yi ma Amerika? Mun sani dai cewa ba son Amerika ba ne duniya ta lalace ta taɓarɓare gaba ɗaya, amma kamar yadda aka sani siyasan duniya wani lokaci waɗansu sun fi so ana tarzoma a wani ƙasa daban amma ba a ƙasan su ba. To in ka bi wannan kuwa ba za mu ce eh ko a'a ba sai dai an gama bincike. Amma yanzu kamar yadda muka sani lallai su Boko Haram suna samun tallafi daga ƙasan waje, amma ba mu san kowace ƙasa ba ne, saboda haka ba za mu iya zargin Amerika ko kuma wata ƙasan Turawa wanda muka sani, sai dai an gama bincike.
Dr. Faruk Bibi Faruk a sashen kimiyyar siyasa da dangantakar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Abuja.
To a gaskiya abin da aka kan dama wannan magana da ya sa shi karfi shi ne daga Amurka kuma ɗan majalisa ne wannan zargi. Ba yanda za a ce ɗan majalisa ya yi zargi, ai ya kuɗe yawan wasu kuɗaɗe a shiru a ce da za a ɗauki maganar da muhimmanci. To amma kuma ambasadan Amurka ya kuma ce za a bincike akan duk abubuwan da suke shigowa. To abu mai yiwuwa ne a ce wasu kila gwamnati ko ba su tabbatar da in ta ba da kuɗaɗen nan ga inda suke tafiya ba, kuma yanzu bincike kuma shugaban ƙasar Amurka na yanzu tunda ya nuna cewa ya damu da me ake da kuɗaɗen nan, to tabbas ya kamata a tabbatar da me ake da kuɗaɗen nan ko dan gaba, saboda su wannan hukumomi a lokacin da John F. Kennedy ya kafa su fita wannan USAID din da kuma Peace Corps an san an yi su ne saboda a ƙarawa Amerika daraja.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Dr. Gaida Hassan Maina Kaina, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi na wannan mako zai tabo batun fasahohin da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta. Yadda sauyin yanayi yake tasiri ga matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya, musamman ma yankin arewa maso yamma, sai kuma batun matsalar kafewar ruwa da al'ummar Jos take fama da ita. Sunana Aisha Mu'azu. Duk da irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa a sassan duniya, akwai dabaru da ake fitaro da su don samar da makamashi mai tsafta wanda yake taimakawa gaya wajen rage matsalar dumamar yanayi da ke sabbaba matsalar sauyin yanayi, a cewar injiniya Yahaya Ahmed, shugaban kungiyar Development Association for Renewable Energy da ke Kaduna, wanda ya ce Najeriya za ta iya amfana idan ta dage ta yi koyi da irin waɗannan dabaru.
A sassa daban-daban na duniya akwai fasahohi daban-daban kuma da ake amfani da su wajen ne samar da makamashi. Yanci za a bi su ɗaya bayan ɗaya, ai ba za mu iya gamawa ba. Amma alal misali mu ɗauki ƙasar China, wadda ta ci gaba sosai a wannan ɓangaren. Tana da makamashin nukiliya da su coal da menene duk, amma duk wannan duk da haka ɗin ta mai da hankali sosai kan bunƙasa amfani da wannan makamashi mara gurɓata ne. Alal misali China na da girma sosai, kuma a duk faɗin ƙasar a wasu wurare an fi iska, a wasu wuraren kuma akwai hasken rana sosai, a wasu wuraren kuma ga koguna nan, sannan kuma da sharan su ma, sharan nan da yi wannan na bola da abin nan suna amfani da su ƙwarai. Shi yasa kaga yadda suka yi tsarin su, inda mu ma za mu yi kwaikwayo da su ne da za a samu nasara. Alam sai su inda ake da iska sosai sun fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa wannan na'urorin samar da makamashi daga iska. Sai duk matsugunan inda dai ba masana'antu da yawa ko kuma ba masana'anta ba ce, to nan za a kafa musu waɗannan na'urorin na samar da makamashi mara gurɓata yanayi, kamar na iska din nan an kafa musu. To duk matsugunan nan inda mutane suke da abin nan, to za su yi ta amfani da wannan ne. Wannan wutar lantarki ta ƙasa da ake abin nan duk ana kai da karkata su ne zuwa masana'antu. Kaga masana'antu sun bunƙasa da wutar lantarkin, su kuma mazauna wannan yankin ba ruwan su ma da wutar lantarki da ƙasa. Waɗannan abin nan daga halitta kawai, ko iska ɗin ko abin nan, alal misali masu iska ɗin da shi kawai suke amfani. Inda kuma suke da rana, China ta fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan allunan ko kuma solar panels ne da ake kiransu, su ma ana yin su da yawa. Gashi yanzu ma ta fi kowace ƙasa a duniya yawan sarrafa su da sayar da su da kuma kafa su a ƙasar tasu, ta fi kowace ƙasa a duniya. To kuma amfani da wannan sosai kenan, inda kuma suke da iska na hasken rana, inda kuma suke da koguna da abin nan, gasu manya-manyan dam. Banda waɗannan manya-manyan dam, akwai ƙananan dam kuma da ake kira small hydro, inda sun yi su kuma da yawa, su kuma waɗannan dam ɗin suke samarwa kansu makamashi. Shi yasa kaga sun rarraba abin, ko ina suna amfani da makamashin da ya ɗuwa nan a wannan yankin. Sannan kuma wutar lantarki ta ƙasa da ake samu duk ana karkatar da su ne zuwa masana'antu. Shi yasa kaga sun ci gaba sosai, ko menene ma suna ƙirƙirowa yanzu suna ƙoƙarin su wuce Amurka ma, ko sun wuce Amurka ne ma akan ƙere-ƙere ne, saboda suna da makamashin ya ishe su, kuma kullum sabbin abin nan suke ƙirƙirowa. To kaga wannan kawai ma zama mana misali inda za mu iya bi ne, ko kuma mu haɗa gwiwa da su, amma ba mu da fasa mu haɗa gwiwa da su, wasu daga cikinsu su kawo mana nan, kuma za su iya ɗin a zo a yi a kafa su ana amfani da su, da za mu sami ci gaba sosai. Ga kuma shara dai wannan na bola da muke kyamansu, muke abin kuma cikinsu muke, saboda ba mu da ma wasu matakai da muka ɗauka na kau da sharan da muke mu da kanmu muke jin wannan sharan, kuma amma sai ya zama mana illa.
Shi kuma masanin al'amuran sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis ya yi bayani akan yadda matsalar sauyin yanayi take tasiri akan matsalar tsaron da arewacin Najeriya take fama da ita.
Wannan suka zan insha Allah duk wanda ya attendin wanda ya halarci wannan taron da muka yi insha Allah indai ya saurari abin da na faɗa na san insha Allah zai koma gida yana tunani akan shi kanshi wannan irin contribution da yake badawa game da irin yanayin carbon din da yake emitting shi kanshi personally a pension da adam sannan kuma ya zai iya wayar da kan wasu ma saboda gaskiya na yi bayani cikin ina ga 15 zuwa 20 gaba daya amma abun da ta taba gaskiya suna da yawa kuma gurguru alhamdulillah na yi shi in the sense that ko dan karamin da yake na wurin zai fahimci abin da na faɗa kuma zai iya isar da sako zuwa ga sauran wanda ba su wurin so alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai kuma da yake akwai manyan mutane wurin akwai ma'aikata kala-kala da sun zo wurin kuma alhamdulillah na samu isar da sako so gaskiya alhamdulillah zan ci gaba da wannan.
To arewacin Najeriya ya kasance wani sashi na Najeriya mai muhimmanci sai dai yana tattare da kalubale musamman ma a jihar Zamfara da sauran jihohi da ke wannan yanki da suke ta fama da matsalolin tsaro. Akwai wata alaka da ke tsakanin matsalar sauyin yanayi ko kuma muhalli da kuma matsalar da ake fuskanta? Idan haka mecece mafita duk da cewa wannan bayani da kai idan aka ce za a kirkiro abubuwa na amfani na yau da kullum za su taimaka wajen samar da ayyukan
yi. Abin da kenan game da matsalar tsaro misali ko cikin sa ne magana akan wannan makalar da ta wata climate change lokacin na kara magana akan cewa rashin tsaro ma da aka samu a jihar Zamfara yana da alaka idan aka riba genesis nashi da ya fara tun farko yana da alaka matsalar climate change saboda abin da kenan tun da yanzu za a tuna ana magana akan manoma da makiyaya suna samun matsaloli tsakanin su ana samun kashe-kashe ba wannan zai ce an turo kayan sun shiga a gonar shi sun cin kayan gonar shi a matsayin abinci su gari su shanu misali sun ci sun wuce tun da shi ya yi duzin nashi to duk abin da ke kosan wannan tun da ma asali saboda babu wadatacce abinci yau daga inda suke to kin ga dole suna karabawa gaba suna karabawa gaba za su kai inda suke samun abincin da yawa sun yi wanda yake cin wurin su sun cinye inda dole za su buƙaci wani abinci kuma su za ku rusu da in suka abinci kan hanya za su tsaya su ci da sun ga haƙƙi za su ci to haka suke suna samun wannan issue da suka kai ana zuwa ana samun matsala za su tura shanu da awakin su su cikin gonakin mutane su ci saboda abinci suke nema su shanu da sauran dabbobin nasu lokacin da idan aka diba da tun tarihin da ma an sa samun da wannan matsalolin kuma yana cika abun suka ƙara kawo waɗannan matsalolin na rashin tsaro musamman yankin namu na jihar Zamfara.
Ana shi bangaren kuma masanin ilimin kimiyyar ƙasa a jihar Plateau Najeriya Ngatwe Kasam ya yi tsokaci akan tsananin matsalar kafewar ruwan da al'ummar Jos take fama da ita.
Kowane wurin yana da yanayin shi na ruwa a waɗansu wuraren dai tun daga farko nasu ya fi zurfi amma da yawancin in ka sa kaman kafa 300 kafa 400 haka in ya yawa kenan za ka samu ruwa ko kuma kafa 500 in ya yawa sosai a wuraren da ruwansu yana da dan zurfi amma yanzu yawancin ma ka kai kafa 500 din ma baka fara komai ba ma tukunna waɗansu har sai ka kai wajen kafa 900 da wani abu kafin sai ka samu ruwa to in san a kasa ruwa yana zama waɗansu abubuwan da muke kira aquifers yawancin aquifers da suna saman nan yanzu ba su da ruwa kuma sai an gangara kasa duka abubuwan nan suna faruwa domin kamar yadda na faɗa climate din ne
canjin yanayin nan
shine yake sa duk abubuwan nan suna faruwa kuma ayyukan gona ma duk su irrigation
kuma dai noman rani da sauran
su yawa mutane suna using ruwan ya yawa
wato kamar ana barnan ruwan kenan
yawa za a yi barna za a yi ta amfani da shi aka amfani kuma an diba zuba a kasa kamar yadda na faɗa ake domin temperature zafi ya yawa sai kone shi kamar yadda na faɗa shi sauyin yanayi dole ne zai faru bayan shekaru da ɗan dama amma yana yi kaɗan-kaɗan ne ya canza abin da ya sa wani lokaci za ki ga ruwa yawa wani lokaci but in ana tafiyan gaba sai a ga ya ɗan ragu hakan yana faruwa amma domin ayyukanmu kamar yadda na faɗa ɗin ya sa abin yana sori, domin da ya kamata a ce climate kafin a ce ya canja zai kai wajen su shekaru 30 da wani abu minimum, amma yanzu za ki ga a ce a cikin shekaru 5-10 sai a ga abubuwan ya canza gabaki.
Mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Yahaya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da Ingab Tuwai Kasam, da ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Zainab Babaji da ta taimaka ga nasarar shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Ma'azu ce take cewa ku huta lafiya.
To madalla, lokaci yayi kuma da zamu bude layukan mu domin ba ku damar kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin yaya kuke kallon shirin tallafi na kungiyoyi da hukumomin kasashen waje a cikin kasashen ku? Lambar dai kamar kullun ita ce 202-980-6850. Kada a manta a fara saka alamar tarawa, sannan a sa lamba ɗaya, sannan a jero waɗannan lambobin. Muna da mai kira mu na farko daga Nasarawa. Wake kallaye a Nasarawa?
Bashir Taylor ne daga nan lafiyan bari-bari.
To madalla, menene ra'ayi?
Alhamdulillah, to yake rediyon ta damu tuntuban jimojin da kyau ba.
Muna magana ne akan ra'ayoyinku game da tallafin da hukumomin ƙasa da ƙasa suke badawa a ƙasashen ku, waɗanda wasu lokuta har ake zargin kamar ana yin abubuwa da ba daidai ba ko wani abu makamancin haka.
Na'am, to tabbas ƙasashen jirgin suna ba ma ƙasashen Afirka tallafi, amma wasu ya kasarin tallafin a gaskiya mu talakawa ba ma gani ko me ake amfani da shi, ake kowane irin abubuwa ake yi na more rayuwa, mu dai ba mu sani ba. Ina fatan wannan tallafin dai har ana ba da shi yana tokar ga hannun magabata, za ka sun ga abubuwan da talakawa za su nuna gani a ƙasa.
To muna godiya ƙwarai da gaske. Bari har yanzu muna nan a Nasarawa. Wake kallaye a Nasarawa?
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina tare da Basali ne, dar Basali ne likita rediyo daga nan karamar hukumar Duman jihar Nasarawa.
Na'am.
To a gaskiya mu muna jibe ana ba da tallafi ne ƙasa da ƙasa, to amma a zahiri mu a talakawa muna zargin ganin kamar in tallafin ya zo yana tsayawa ne a hannun waɗanda aka ba su isar da tallafin da waɗanda ya dace. Amma a nan shawarar mu ita ce in wanda ya ba da tallafi don a ba wa ne, to zai kyau a biya bibiya ya gani shin ainihin wanda aka ba da saƙon ya isa gare shi, shi aka ko kuma ba aka ba, domin mu a Najeriya kasan ana ta yaƙi da cin hanci da rashawa, to amma kullum abin sai kamar yana da dakaruwa. To a nan ne nake fatar hukumomin mu don Allah da Annabi su sa ido a cikin yanayin duk saƙon da ya zo, a yi adalci a ba wanda ya dace a ba shi.
To madallah,
da fatan za ku tashi lafiya. Na
to har yanzu dai a Nasarawa da muke, Nasarawa kun ciro tuta. Wake kallaye a Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Katin Magaji dan Yamusa kuma jihar Nasarawa. Malam barka dai.
Barka ka dai Shafale, muna jin ka.
To malam gaskiya ka san wallahi shugabannin mu dai indai musamman na Najeriya ne sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan gaskiyar magana yawancin su zaka ga kansu kawai suka sani daga su sai iyalan su sai kuma gidajen su kawai. Mu dai kawai fatan mu shine har kullum Ubangiji Sarki Allah ya kawo mana mutane daga tun wanda suke tausayin talakawan su za su kawo ma talakawan su cikin gaba da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya sa ku gama lafiya. Nagode, ku tashi lafiya.
Kuma da Lashafale, bari mu je Kwantagora jihar Naija. Wake kallaye a Kwantagora?
Sai yanna kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Naija.
To injiniya,
wato gaskiya da bai tallafin da kasashe wa suka ba su mun yi maraba kuma muna murna, amma fasa da aka samu game da wasu lalurai suka da kasashen waje kamar tallafi na magani sun kace sun ji a hannu to nan gaskiya an yi baya ba an yi baya ba sai ta sanya na zaka Allah ku taimaka tallafin da suka ba a Najeriya dawo da shi gaskiya ya
rage a taimaka bayan Allah. To madalla, muna godiya kwarai injiniya. Bari mu je jihar Bauchin Yakubu. Wa da wa muke a Bauchi?
sunana Ayuba Garba Imam daga katin madaki a jihar Bauchi.
Na'am.
To alhamdulillah lallai duk da yanzu na kama gidan radion ku muna muku fata alkhairi sannan kuma muna tare da ku dukkan shirye-shiryen ku suna burge mu Allah ya muke ku mai magana Ayuba Garba Imam daga katin madaki a jihar Bauchi.
To madalla bari mu je kasar jamhuriyar Niger wake kallayi a Niger. To da alama na Niger din mun rasa layin shi sai dai a ci gaba da kira. Wa alaikum salam.
Daga Jos.
Daga Difa to duka dai ayi jamhuriyar Niger kenan.
Daga Jos.
Ko daga Jos to muna jin ka na Jos Kwata.
To kuna magana da Jos ba ni mai gwanzo Jos Plateau Kandahar. Wannan tallafi mu dai ba mu gani su manya su ke garin tallafin su. Muna leƙurƙon yayin antarka da ƙarfin su ke ba su wannan tallafin. Wannan shi ko gwamnatocin mu suke yi. Ka dinga sa su kuɗin da ake na Najeriya. Ka dinga kashe talakawan su. A tsaki lafiya da kalaji babaji ne gobe ne da tokar da har.
To muna godiya bari mu je jihar Jigawa wake kallayi a Jigawa. Na Jigawa kana tare da mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Tare da ku.
Yawa. Je ka bayyana suna da ra'ayi.
Sunana Asad Miyaki Mustafi.
Muna magana akan ra'ayoyin ku game da tallafin da hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suke bayarwa a ƙasashen ku.
Mu abin da muke fata dama wannan sunana Alhaji Abdurrahman Kazaure Audi.
Na'am.
Saura ina shi ne mu dai Allah kare.
To ina ga na Jigawa dai layin naka bai ba kyau mun rasa ka. Bari mu je jihar Katsina da ko wake kallayi a Katsina. Hello, kana tare da mu?
Yau, kana tare shi gaba layin ka kalli sai ga kin daura jihar Katsina.
Na'am, to menene ra'ayinka dangane da maudu'in da muke magana?
Eh sai dai ahwa kuma ban rajanta kike a wannan je.
Muna magana akan ra'ayinku game da tallafin da hukumomi da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa suke bayarwa a ƙasashe.
Na'am. To mu Allah abin da zamu ce shi a gabani duk da ake ba da wannan tallafi to kasance talaka ya daga gani a ƙasa. Kuma muna addu'a dai abin da ya huce na baya Allah wani kai ne ta kun shi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da za lafiya za.
To amin summa amin kuma kai ne kiran mu na ƙarshe muna godiya kwarai ga duka waɗanda suka kira suka bada gudunmuwar su a daidai wannan lokaci. To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da China wacce ta kasance ƙasa da shugaban da Amurka yake kokarin ganin ya saka mata kudaden haraji kan kayayyakin da take shiga da su ƙasar. A shekarar 2020 Amurka ta amince da wata matsaya ta cinikayya da China sai dai yayin wata ganawa da manema labarai. Trump ya ce akwai yiwuwar a sabunta wannan yarjejeniya. Da haka ne mujin ta bakin sa dangane da kalaman na shugaban Trump, ministan harkokin wajen China a yau Alhamis ya ce akwai buƙatar ƙasashen biyu su tafiyar da al'amuran cinikayya da ke tsakanin su cikin mutunci. Gawarwakin wasu Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a Gaza sun isa Isra'ilan a yau Alhamis ƙarƙashin matsayin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ɗaruruwan mutane ne suka taru a birnin Khan Yunis da ke kudancin yankin Gaza inda Hamas ta miƙa gawarwakin hudu a wasu baƙaƙen akwatuna ga ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross wacce ita kuma ta tafi da su a wani ayarin motoci ta miƙa wa dakarun Isra'ila. Dubin dubatar mutane na zaune a duhu a birnin Odessa da ke kudancin Ukraine sanadiyar har-haren sama da Rasha ta yi ta kaiwa a cikin kwanakin da suka gabata. Gwamnan Odessa Oli Kifa ya faɗa a shafin Telegram cewa ma'aikata sun dukufa danganin sun maido da wutar lantarki inda har an yi nasarar samar da wutar ga mutum 40,000 yayin da wasu 49,000 ke ci gaba da zama a duhu. Rasha ta ci gaba da kai har-hara yau Alhamis a yankunan ƙasar ta Ukraine ciki har da tsakiyar yankin Chakaski. Inda hukumomi suka ce sun kakkaɓo jiragen rashin mara matuƙa guda 14. Wani jirgin ƙasa da ke tafiya a kusa da wani gandun namun daji a yankin Habarana na ƙasar Sri Lanka ya kaɗe wani garken giwaye yayin da yake ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin. babu dai wanda ya ji rauni a cikin jirgin, amma giwaye shida sun mutu, lamarin da ya sa hakan ya zama hatsari mafi muni da ya shafi namun daji a yankin.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya ce ni gabatar da shirin, sai Julie Letters Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Patrick Deya. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, yanzu muna karfe 4 daidai agogon Washington DC. Ma assalamu.